اللهم من يدل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله اتيغ بدا كراتمو الاتافي نشرح السنه نا امام البربهادي رحمه الله زامو تاشي ا سابون بابي كو قال المؤلف رحمه الله ولا تذكر احدا من امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن الا بخير البربهاري الله قرا مسا رحمه yake cewa daga cikin kudiri ne ahlus sunna wal jamaa shine kada ka yadda ka ambaci daya daga cikin ummahatul mu'minin iyayen mu'minai mata din nan matan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kada ka ambaci daya daga cikin su illa bi khairin sai dai da abin da yake alkhairi ne ma'ana karka fadi wata magana ta aibatawa ko na kasu game su na fata an gane saboda wannan kudiri ne mai kyau na ahlus sunna yadda da wannan alamu ne na imani saba ma wannan alamu ne na shi'anci da rafida shine suke la'anta da tsinuwa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan zai kai mutun ga kafirci kamar yadda su daga cikin malamai suka kawo kuma zamu karanta mu ji insha Allah saboda Allah ya riga ya yabe su ya tsarkake su ya yadda da su to haka idan mutum ya zo ya aibata su ya zage su ya ci mutuncin su to kamar ya ƙaryata abin da Allah ya faɗa ne game da su shi kuma ƙaryata umar maganar Allah guda ɗaya in a ce magana miliyan Allah ya faɗa ka ƙaryata ka kai da duk gaba ɗaya sai kwaya ɗaya kake yadda da ita kace ba ta yi daidai ba to gaba ɗaya mutum ya fita a musulunci ina ba ta an gane da haka dai sai karka daka ambaci matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa bi kari abin da zai baka haushi da takaici da kuma tausayi shine yanzu da yawa mutane masu ma cewa su masoya manzon Allah ne masu tutiyar suna kaunar manzon Allah in ka ce zauna faɗa min matan manzon Allah guda nawa ne bai sani ba in kuma an yi sa'a ya sani to faɗa min sunan su haka shi ma damage to ba nan ba masu tutiyar cewa su ahlus sunna din ne ma sai ka samu wani gashi matashi saurayi shekararsa 20 da amma bai san matan manzon Allah nawa bane ko bai san sunawa bane balantana kuma san sunayensu to shi yasa kalubale ne a gurin duk matashi ko duk mai imani ko duk mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ne fa ka san komai da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata an gane sannan kuma kai aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman irin waɗannan wa masu muhimmanci a za sa yake babban mutum da kai kada ka 40 50 a ce maka da Allah mallan matan manzon Allah nawa ne kunya fa za a ji ba wala saka ga an ji kunya da yawa ba da dai bane ba da dai bane ko abin da zai baka eh ya ji ku yace wai anan ba za a samu matsala to muna sa ran anan ba za a samu ba Allah sa haka to amma dai haka abin kunya ne musulmi kana kaunar manzon Allah kuma ce baka san matan sa nawa bane mata nawa ya aura a rayuwarsa kuma da manzon Allah ya rasu mata nawa ya bari ma'ana nawa ne suka rasu kafin shi ya rasu sallallahu alaihi wasallam ko ƴaƴan manzon Allah guda nawa ne saboda shi ne shugabanka shi ne kake fatan tashin ya maka tashi a tawagarsa ya mana maraba musharuwanka wasu ramu ci aljanna insha Allah ya kamata ta duk irin waɗannan kuma ka sani domin idan baka san mutum ba ai ba za ka san tarihinsa ba idan baka san su waye matan nashi ba to za a iya aibata su a gabanka ko a kwalarka saboda kuma baka ma san su ba to su kuma bangaren rafida ma'ana shi'a akwai yan shi'a musamman imamiya suna ɗauka ma cewa lazumi ne sai kullun kayi la'anta da tsinuwa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka wannan kafirci ne Allah ubangiji ya tsare imanin mu manzon Allah ya auri mata 11 ko 12 domin a kotu ya aure ta amma bai tare da ita ba kuma ya sake ta ina fata an gane to da haka matan da ya aura ya yi zaman aure da su guda 11 ne ko kuma biyu sun rasu kafin shi manzon Allah ya rasu da haka ya rasu ya bar mata 9 Allah kara musu sirra kuma ubangiji shi ya kira matan manzon Allah kai tsaye da cewa duk wani mumini mai imani to matar manzon Allah tana matsayin uwa a gare shi na daga cikin abin da malamai suke yiwa rafida raddi da kuma la'antar su in suka faɗi wani mummuna wata sai kai ba za mu mamaki ba domin duk wanda yake zagin uwarsa akwai tsinin ne sama da shi a duniya duk wanda zai iya zagin uwarsa da ta haife shi ya zage ta a gaban mutane a cikin mutane to in ya zage ka kai ya kamata ka ji haushi ma a sai ka gudu ma ka bashi guri kawai saboda shi abin da ya kamata ma ya make nan dama tunda uwarsa ma ya zaga ko ubansa ma ya zaga barantana kuma kai naka iyayen kai waye da ba zai zage ka ba na ba san gane to ga Allah ne kira su cewa su matan manzon Allah ne kuma na so sun Qur'ani san bitar da cewa waɗannan matan nashi duda irin abin da su shi a suke fada game da su na karkaro waɗansu laifuffuka ko na abu da yake faruwa game da su to a ƙarshen dai lamari ubangiji duka ya tara su ya wanke su ya kuma yabe su ya kuma nuna manzon Allah cewa ba zai canje waɗansu mata ba su ba kuma kada ya canje kowace daga cikin su mana su dinnan su Allah za a masa da haka ya rayu da su ya mutu da su kuma haka ya rayu da su kuma haka ya mutu ya bar guda tara biyu sun da suka kafin shi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai nana Khadija ita manzo Allah ya fara aura azantan da yafi inganci a gun malaman hadisi suka ce ya aure ta na dan shekara 25 shi sallallahu alaihi wasallam ita kuma tana shekara 28 wannan shine tabbatacciyar magana mai inganci abun da yafi shahara a gun malaman sirra na cewa manzo Allah ya aure tana shekara 40 suka ce wannan fahimtar ko wannan riwayar da ita yace bata inganta ba na bata an gane wanda yafi inganci shine ya aure ta tana shekara 28 shi kuma na shekara 25 kuma suka yi rayuwa da shi ta ba manzon Allah gudunmowa da taimakawa da tallafin rayuwa da goyon baya da rarrashi ta masa ayyuka da mara masa baya wanda ya ji daɗin zama da ita har Allah ya yabe ta kuma duk ƴaƴan da manzon Allah ya haifa in banda sayyidina Ibrahim duk ƴaƴan na Khadija ne babu wata mata da manzon Allah ya aihu da ita in ba na Khadija ba sayyidina Ibrahim dan manzon Allah ne amma ya haifa shi ne ta wurin wata kuyangarsa Maryatul Qibtiyya ba matarsa bace ita kuyangar shi ce na fata an gane to haka na Khadija manzon Allah ya rayuwa da ita a garin Makka sun yi aure tun kafin shekara 15 kafin a turo shi a matsayin annabi ya aure ta suna tare da ita bayan shekara 15 da auren su Allah saukar masa wahayin cewa ya zama annabi nan take kuma ta yi imani da shi lokacin da ya je kogon Hira ga mu da abin da ya gani tashin hankali da firgici ga mu da mala'ika sai dawo gida yake cewa alillibish yace ina jin tsoron karfa tana game da shedan ko ajini tace masa kalla tace a kwantar da hankalinka wallahi Allah ba zai maka haka ba saboda kai mutum ne mai sada zumunci mai rukun amana mai daukan dawainiyar mutane mai kuma yiwo baki hidima da haka duk mutumin da yake da waɗannan sifofi Allah ba zai walakantar da shi ba da haka wannan abin da ka gani ba aljani ba ne haga sai ta ba shi mar wani aiki na me shekaru da yawa ta kwantar mar da hankali wanda malamai suka ce da a ce lokacin yarinya ce karama yake da ita ya aura da haga ya ta kara sahiya cikin freezer ko me ka gani aljani za shiga uku ita ma ta gudu gidansu tabaraka kawai shi a gudu ana ta tabaraka wala shi yasa suka ce duk mutumin da yake da nauyin mutane a kansa to in zai yi aure ya je nemi babbar mata saboda taya shi aikin sauke nauyin mutane da yake kansa in aka yasa kuma mai hankali ce dan wata babbar kuma mu a yanzu a ne ka samu hukunci ta ita ba Allah su ji sauki ina ba ta an gane so ya rayu da na Khadija har ta mutu ta koma ga Allah bai ƙara yin aure a kanta ba ita kaɗai ya rayu da ita har tsawon shekaru aƙalla kusan 20 da wani abu tukunta da su daga nan manzon Allah ya shiga cikin damuwa da kunci saboda rasuwarta kuma ga ƴaƴa da Allah ya musu albarka tsakanin shi da ita suka samu daga nan manzon Allah sai ya auruwa Nana Sauda na fata an gane to suka ce tun daga Nana Khadija manzon Allah bai ƙara zama da mata guda ɗaya ba da yawar Nana Sauda suna tare da ita sai Allah ya turo musu wahayi cewa ya auri Aisha 'yar gidan aminin sa 'yar gidan abokinsa ba shi yace yana son ta zai aure ta ba Allah ne turo malaika da samfurin hotanta a jikin kyalle daga aljanna aka ce bude aka ta musalike wannan ka bude matar ka ci zala da bude sai ga Aisha ce yarinya mai karamin shekaru a lokacin tana shekara 6 yar kuma aminin sa sai farka daga bacci sai wannan abin ne daga Allah ne Allah zai hukunci sa washe gari ma haka har kusan kwana uku a jere kage za samu umarni daga ranti cewa Allah ya bashi umarni ya aurna na Aisha naka ba shi fa yace ma yana son ta ba dan kanuna maka matsayin da na Aisha ina fata an gane Allah ne turo mar takanas ta kano inji Bahaushe ko ya aure ta da haka yaje ya aure ta tana shekara 6 ya aure ta ta zauna a gidan su bayan shekara 3 da daura aure ta zama shekara nawa kenan 9 sai ta tare aka yi bikin tariya ta shiga dakin manzon Allah a matsayin matarsa har a lokacin yana shigowa gida ya same ta da abokananta kawayenta ɗan yara kanana kawayenta ɗan shekara 9-10 in suka sun ya shigo su gudu sai ta a sallallahu alaihi wasallam ku zo ku zauna ku ci gaba da wasan ku ko yadda ya same ta a cikin wani dan daki a dakin ta kuma ta dan kewaye wani kaman daki kamar a ce ga masallaci ba ga mihrab din nan ba to sai ta sa labule kuma ta kewaye sai ya zo bude ta me kuma wannan daga kai kayan wasa ne kayan yatsa na kawai kayan yatsa ne ga doki ya ga doki ne fuka fike ce ita ce wannan me ta ce masa ƴaƴana ne yatsa na ku ita ce masha Allah to wannan me a tsaki ta ce doki ne ta to doki kuma da fuka fike ta ce yanzu kai baka taba jin labarin doki Annabi Sulaiman ba yana da fuka fike ko dalla fa labar labar Annabi Sulaiman yayi dariya sallallahu alaihi wasallam ita ce sunna da wasa ku yi wasan ku lafiya ko radiyallahu anha daga nan ya auruwa Nana Hafsa yar gidan Umar bin Khattab da mata an gane ita kuma ya aure ta ne dukkan matan da ya aura da zamu lissafa insha Allah duk ya aure su ne zawarawa har Nana Khadija ita ma ba zawara ce sannan kuma ta fi shi ma shekaru a lokacin da ya aure ta haka kun ka dauka ma cewa shekara uku kawai tsakanin su ai haka ai ba karamin shekaru bane a gummace to bare kuma ka dauki layin masu cewa shekara 40 ma ya bata a ta ba tsakanin ta da shi a 15 kenan ina ba ta an gane dan a nuna maka manzon Allah duka auren da yayi ba na sha'awa bane domin masu sukar musulunci masu sukar manzon Allah suna fakewa da wannan su faɗi wata magana ta aibatawa gare shi amma da yake mahaukata ne domin sai in ka san me zaka faɗa baka san kuma kai me za a faɗa ma ba ina ba ta an gane duk mai son sha'awa da muriya zai aure tsohuwa ne ai ba zai je aure ta ba yi me zai je aura yan sha uku yan bana bakwai yan garari in yi shekara ɗaya kuma ya jefa ta canza wuta shine dan sha'awa ai yawwa to saboda haka sai ya aure Nana Hafsa ita ma a bazawara ya aure ta mijinta ya rasu ko kuma ya sake ta Umar bin Khattab ya shiga cikin damuwa saboda ga ƴarsa a gida bazawara a matsayin shi na uba na gari sai ga cewa to ya kamata ya nemo wa ƴarsa ma zai aure ƴarsa wannan sunna ce ta manzon Allah ya samu babban abokin sa sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abubakar ba za ka zo ka aure Hafsa ba ƴata tana gida ba ta da miji fa sai Abubakar ya shiru bai ce mar eh ba bai ce mar a'a ba Umar ya ji haushi ya tafi ya samu sayyidina Usman ya ce ya Usman me zai hana ka zo ka aure Hafsa saboda mutane masu nagarta ina fata an gane kenan babu laifi uba ya je ya ce wa wani ka zo ka aure ƴata in ka yarda da shi wani din mai tarbiyya ne ba zai wulakanta ta ba kuma ba zai ji cewa ka mutunta shi ma amma ya dan sha ku ya ka shiga uku sai da ke da baban ki ka mutunta lanki ya wulakanta ta ta mutuncin ta aka ba da labari a kasashen Laraba ne fa wani yake son wata mata ya zo gidan su neman aure sai baban ta ya ce to sadakin ƴata kwalbar Pepsi Cola kamar ka ce yanzu Coca Cola kwalba ɗaya nauci ba 500 bane kamar shi ma 500 abun ba tsadari ce kawo kawai shine sadakin ta yana kamar masa ta yi kawo iya abin da yake so kenan sadakin ƴata kenan ya bayar aka tsora masa wani kuma yariya ce mai nagarta mai kyau mai kaza mai kaza to da yake shi yana da matsalar tarbiyya ko matsalar rena arzikin da Allah ya masa suna da tsawon shekaru ta mar wani abu sai zo ce mata ki da Coca Cola fa kawai na bada aka banki mana kaskantar da abin da aka masa sai ta gaji da haka ta tafi gidan su ga babanta ce to ki dawo sai zamanta a gida suka taho biko da shi da babansa sai tare su musu maraba ya ba su lemo kwalba uku su uku suka shanye ita to nawa ka ba su dakin ya ta ce lemo kwalba daya ita to nawa ku lemo kwalba uku dayan na maida masa dakin ka biyun kuma kyauta ne auren ku ya kare daga ci ya je kuma ka san rayuwa ya ka san nutsuwa da ya dawo karshe dai bayan ta gama idda sai komai ta tono za biya sa dake ta a ai yanzu sai dai sabon harka kuma kamar inda kake musu miliyan 10 in baka so ta aikace ba kai muke nema da ita ba har gobe akwai yar da ta huta ka wallahi har a Najeriya har gobe Allah akwai mata duk ba dai suke bai ba dai suke ba dan dai mu nan ba mu da ba mu damu da ilimin addini bane amma ana ba mu tafi sadaki ne mu kutan kutin kimanta haka ne a musulunci saboda kai sha bakar wuya ya biya manyan kudade aka tsara daura musu aure daga baya gane ashe wancan abin da aka masa karamci aka bar alfarma aka bar kyauta aka ba shi ko to sai kuma riƙe da mutunci da daraja da kimantawa suka ci gaba da rayuwarsu to ala ayi halin dai ya halatta uba ya nema yarsa aure ya gaya mutum in yana da yakinin cewa mutumin mutumin kirki ne babu laifi zuci ka zo ka nemi yata mana wanci kaga in kuma kai na kirki ne zaka je kai ma a kaza kai godiya ka ji dadi ko da ba za ka yi wanda zaka zo ka bashi uzuri mai karfi daga baya kuma kana mutunta shi ina fata an gane da haka dai sai da su mai ce wallahi ya Umar a yan kwanakin nan ba ni da sukunin yin aure amma bari mu ga kwana biyu idan Allah ta samu zarafi bata wani bai aure ta ba na maka magana to ba damuwa na gode masha Allah bayan kwana biyu sai manzon Allah ya tura cewa yana son auren Nana Hafsa shi da kansa kaga abin da Umar bai taba tunani ba kenan da haka Umar yayi murna ya ji dadi aka daura aure sai da baka ce ya Umar sanda ka kawo mun magana na aure Hafsa da ban ce komai ba ranka ya bace ce sosai wallahi ya to abin da ya faru shine ni na ji manzon Allah yana maganar ta ni kuma bazan iya fada wa kowa sirrin manzon Allah ba da bai aure ta ba to da ni sai na aure ta kaga daga nan wannan gillin ya kare ne na fata an gane saboda haka manzon Allah ya aure ta wata rana suna zaune lafiya kalau wani abu ya faru manzon Allah ya sake ta ita na Nana Hafsa ya ce ya sake ta kuma sai Allah turo mala'ika daga saman bakwai yace Allah ya ce ka mayar da ita raji'iha innaha sawwama qawwama ka mayar da ita mata ce mai yawan azumin nafila mai yawan sallar dare kuma matarka ta har a aljanna kaga sakin gwara da ya fara kenan ma ko kaga an san kimar ta da ma yanzu wani wawa sai ya ce maka ai gashi manzo Allah ya sake ta kaga to me faru bayan sakin ko bai bane kuma tarihin musulunci ta bar gidan manzo Allah kafin ya mutu ta dawo saboda haka ga wannan ita ce Nana Hafsa daga nan mata ta uku ko ta hudu zaka ambata sai ka cewa Zainab akwai Zainab bintu Khuzaima matar manzon Allah ce ita ma ya aure ta ne kuma ita ma bazawara ce sannan ya aure Zainab ne guda biyu akwai kuma Zainab bintu Jahash ita bintu Khuzaima ta rasu tun da manzon Allah na da ransa saboda su ne mata biyu da suka rasu da ran manzon Allah Nana Khadija da Zainab bintu Khuzaima ana mata lakabi da ummul masakin saboda mata mai yawan sadaka tana yawan yin kyauta tana yawan yin sadaka daga nan zai zo aure Zainab binti Jahash shi ma ba shi ya tana santa ba ya daura aurenta ne da yaron gidansa Zaid bin Harisa ita kuma Zainab ba Qurayshiya ce manzon Allah ya ce mata zaki aure Zaid kuma kaga asalin sa bawa ne Allah ya yanta shi agun ba zare da kuma kaman kaskanci ne haka yace ni kuma ya manzon Allah yar dangi hasimin dangi na aurete umarni na baki sam'an wa da'a yace naji to amma ka sani idan mace ta fi ka daraja ka aureta auren ku ba zai zauna lafiya ba domin za a samu matsala ko suka ce abu uku in yama yawa ka shiga uku ko riga tirarka in ta ma yawa rigar ka yanzu amma kama dinki hannun har wajen iya nan ina ruwa ta zanta ko kuma ta hauka ta hauka take ai kana ba gushi aga ba kai kyau bai to hakan mata in ta ma yawa yawan nan kalabi ne kwata kwata kai ne ta ba kufi bane domin suka ce a aure ana son a samu daidaito a tsakanin ma'aurata daidaito ita yadda za a rika ji cewa ka ji a rika cewa tana alfahari da wani a matsayin mijinta kai ma ka ji cewa kana alfahari da wanci a matsayin matarka to ana son wannan aure amma in ka aure ta wanda kake ganin ta fi ka kima ta fi ka daraja za ta rika ma wulakanci za ta rika ma cin zarafi domin za ta ga in ta yi aure kwana biyu kawai kai ba adinta bane fa sai ta fara maka wani abu kuma wanda ba za ka jure shi ba in kai mai zuciya ne mai sanin ya kamata sai ka ba kanka hakuri ka sauke mata in kuma kai shirme ne sai ka makale ka ta tafi a haka ana wulakantar da kai har a ce wa ɗanka kai ɗan gidan waye sai ya faɗi sunan baban iyarsa ba zai faɗi sunan babanka ba kai saboda kai da babanka da kai da shi duk asfalin safi da zai kai ɗan gidan waye sai ya ce maka ainihin jikan honorable wane ne zai tsallake duka gaba tsallake ne to ka gani ina ba ta hanta ne saboda ka auren Zainab da Zainab zama da yadda ya kamata ba a ƙarshe don Ubangiji ya nuna wa duniya da al'adar Larabawa idan mutum a zamanin jahiliyar Larabawa yana so ya maida wani ɗa da ba ɗansa na jini ba ya maida shi ɗansa zai zo shi tsakurin kofar Ka'aba ne ya shelanta Larabawa ku sani ku shaida daga yau wani ya zama ɗana to aka yi wannan abin a zamaninsu idan shi mai gidan ya rasu wannan ɗan zai gaje shi in kuma ɗan ya rasu shi zai gaje sun ya zama kamar ɗan gina jini da haka manzo Allah ya masa wannan abin da kafin zuwan shari'a musulunci ya ake ce masa Zaid ibn Muhammad to daga baya sai Allah saukar da aya cewa dan a nuna wa musulunci na yaki da al'ada galibi sai ka ce a duk dan da baka ka aifa ba to ba za ce dan ka ba sai daga ce dan wane na ne dan yaya na ne dan kanwata ne dan kaza ke shikenan an gane cewa ba dan ka ba kuma ce dan mu ne kaga duk ba wai san cewa ba dan ka bane ina fata an gane sai Allah ya to idan Zaid ya gama zaman auren shi da shi da Zainab ya sake ta to Musa Allah mun aura maka ita suka ce shine sahabi ɗaya ma da Allah faɗi sunan shi kai tsaye a Qur'ani yace falamma qadarad minha wadaran zawwajnakaha ko tana alfahari da wannan wa daura musu auren a ina ka taru babu a saman sama muku Allah daura auren nawa ka biya sadaki Allahu a'lamu domin Allah ne daura na fata an gane a ga ka fa billahi shahida ke ranko idan ana zauna ana hira da matan manzon Allah ko wanda ce aini yar wani jikan wani ko aini kadai ce manzon Allah ya aura kaza aini annabi Musa kakana ne sai to sannun ku da kokari ni kuma Allah ne daura aure na a saman bakwai ko kuma kowa a gidansa ka daura wa aka dole ku sallama mata ko ita ce Zainab bintu Jahash kuma suna da alaka da mazan ta bangaren kakanninsu bakure shi ya ce bakure shi ne sallallahu alaihi wasallam kuma mata ce mai yawan sadaka ita ma tana sana'a ta saka ko tuma kasa kace tuma kasa ko saka in ta siyar ribar da aka ci sai ta sadakar da shi sai ta kare su kayan aiki da kuma kudin uwar kudin ta gaba da aiki da haka manzo Allah ya ce matansa idan na rasu wanda ta fara rasuwa a cikin ku wanda ta fi ku dogon hannu kaga a yaran Bahaushe ka ce wani mai dogon hannu ne mai kake nufi barawo ne da ba hore zuwa sai yanzu ga yau ba san ta ba samari yanzu ba su hausa ma ba su iya ba yanzu kai da ni muka ce ai wani dogon hannu ne to kowa ya san me ake nufi mu dan saka da tsantsan ko yace to a cikin ku wanda fa kowa tsawon hannu ta tare su bayan na rasu tace na na sai muke gwada hannayen mu mu ga me wanda fa tsawon hannu ita kuma Zainab mata ce mu take gajera ce aka ce ba ta da tsawo sosai to haka ba a kawata ba lissafin nan yace sai bayan da manzo Allah ya rasu ba a jima ba ta matar su sai suka gano abin da yake ma'ana mai yawan alheri wanda kowa yawan sadaka a cikin su tace Zainab bintu Jahash ko sai wa kuma akwai ya auri Ramla binti Abi Sufyan ummu Habiba kenan ko Ramla binti Abi Sufyan shine asalin sunanta kuna irga nawa aka samu eh to kaga ita ma ya aure ta ne saboda ta yi hijira ita yar Abu Sufyan ce ta musulunta tun a Makka babanta bai musulunta ba saboda haka aka tsangwame ta mijinta ya musulunta mu zai ta ku tashi ku koma Habasha ku yi hijira tare da sahabban nan suka tafi Habasha hijira da sahabbai gaba daya sai mijinta kuma ya koma addinin Kiristanci a can a Habasha kaga yanzu ita a Makka ba ta da dangi musulmi ta taho Makka da mijinta ya fita a musulunci ya koma Kiristanci kai ta cikin damuwa da rashin makoma duk matar da ta kai munzali ko ta taba yin aure ko ba ta da miji a yanzu ai a bar tausayi ce ma shi yasa manzon Allah ya faɗa cewa ni da wanda yake taimakon malaya kuma da wanda yake taimakon matar da ba ta da miji yake mata taimakawa na samun abinci ko magani ko wani tallafi da yake kula da sha'aninta ke toran tashin kiyama ni da su kamar haka aljanna ma'ana kuna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mutum ba ta da miji ta shiga masifa a ce ke zaki ce fa ne to ke sai kayan abinci ke zaki sai tufafi ke zaki biya kudin kitso da kudin da kanki ke zaki kudin lallanki ke zaki kudin sabulu ke zaki biya kudin maganinki ki biya kudin haya ai kin gamu da masifa a rayuwa saboda dabi'a da Allah ya yi mace babu wannan a ciki duk kudin ya mace ta dabi'arta ta fi so a ce tana da miji shi zai rinka mata hidima tana jin dadin haka ina ba ta an gane kina za ka ga dimata da ba ta da miji kuma sai ta ji kula da kanta da wadin nan tana shiga bakin ciki da damuwa yasa mutanen anguwa sai kuna dan taimaka irin waɗannan matan ko mijinta ya rasu ya bata da yaya wajen guda biyar ko shida haka yanzu ba mai aurenta kenan ko to sai kuna dan taimaka mata dan ta samu tana jin cewa tana da ƴan uwanta musulmi ina ba ta an gane da aka shigar ta wannan damuwa aka faɗa mun zalla labarinta sai ta to shikenan dan a kwantar mata da hankalinta ta samu nutsuwa sai mun zalla ya turo wa Najashi sarkin Habasha kenan ka ne ka daura mun aure da ita mana ai manzo Allah yana son ta zai aure Najashi shine ya biya sadaki na fata an gane aka daura mata aka daura aurenta da manzo tana Habasha shi kuma yana Madina tukun daga baya ta koma Madina tace ake ce mata Ummu Habiba ana mata kusanta mai na gaskiya kuma ne Ramla binti Abi Sufyan shine ba yake cewa Rawlatu amma sanin sunan Ramla ne na fata an gane sannan ya auri mata mai suna Ummu Salma ko ne sunanta ta kuma Hindu binti Abi Umayya shine sunanta ake ce mata Ummu Salma matar sahabinsa ne shahararre Abu Salma wanda mun karanta a cikin littafin mu na Nabiyur Rahama zai tafi hijira aka kwace matarsa aka kwace ɗansa shi kuma tafi ya bar su gaba daya to haka bayan mijinta ya rasu ta shiga cikin damuwa ta shiga cikin kunci take cewa to mijinta ya rasu daga makaranta ta rana ya ce mata manzon Allah ya koyar da mu duk wanda ya shiga cikin kunci ko ya shiga cikin asara wani abu ya faru da shi idan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa aqlib li karam minha Allah zai mai masa sama da abin da ya rasa da mijinta ya rasu sai ta turo wannan addu'a sai kuma ta faɗa bayan ta faɗa bisa imani sai kuma ta shiga tunani to yanzu ni a cikin sahabbai wane ne ma ya kai mijina bare ma wanda ya fi shi to amma kuma manzon Allah ne ya faɗa bari zai shuru sai ta shuru kanta tana gama in ta kaba sai ga dan sako manzon Allah ya ce a faɗa mata in ta yadda yana son ta da tijuwa ce fa ba fa yarinya ba ce dukkan matan da manzon Allah ya faɗa babu wata fa yarinya fa ce fa in ka tana magana na nana Aisha duk zawarawa ne kuma da maslaha ya aure su saboda sun shiga cikin damuwa da kunci ba ta da dangi a Makka a Madina mijinta ɗaya kuma ya zo ya rasu ba kuma gashi ba wai karaman mai karamin shekaru ba ce bare a yi ruhu gurin neman aurenta shi kuma manzon Allah ba auren sha'awa yake ba auren rufawa asiri yake na ga yaje aure ta ko kuna tare da mutum anguwa matan shi mutum mai kirki shi mutumin kirki babban mutum sai ya rasuwar matarsa kuma gatan ya za a yi abubuwa sun tabe sai a samu wani ya je aure ta ya ce liman eh to mal liman eh to a je a yi aiki da sunna ko a je a aure wannan da tijuwa da samu hagali su mutane yanzu wai auren huta suke wa ya ce maka ga hutu a cikin aure ba hutu a cikin sai dai ka dauke shi a matsayin addini sai Allah ya baka lada shikenan da kaga ce mata yana santa to dan a nuna maka wace ce mace sai to a ga manzon Allah zan yi shawara ko saboda ta san ai mai ilimi ce ita ta san zama fa da manzon Allah ba kaman zama da sauran mutane bane in duka bata manzon Allah rai dan shi baci to fa shi kaidarsa shine in ka bata masa rai yayi fushi to Allah ma ya fushi da kai to akwai riba cikin tafiyar tace a ga ba zan yi shawara to tai shawarar ta tace ba kwana biya manzon Allah ga sakonta ni da tijuwa ina da shekaru da yawa na tsufa sai kuma kana da mata har gonda ba su kai ni ma shekaru ba sannan kuma ina da zafin kishi haka Allah ya ni mai zafin kishi ci kar in je wata ran wani ba hada mu da matanka ne wani abu ran ke baci kuma Allah bin gijewa shi yi mun abin da bai kamata ban zadin sa ba sannan kuma ina da ƴaƴa har gonda magana ce ta hankali wallahi to karki da mu ƴaƴan da kike magana da su ƴaƴanki to za a rike miki su za a karbe su za gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kuma ke mai shekaru ce ai ba ta kai ni shekaru ba ai na fiki shekaru ko ba yake nan ba duk shekarun ta ai ba ta kai shi manzon Allah ba to ita kuma kadar mutun da ka fita shekaru ai kenan kai kana mayanta kawai ko ya zaka ce wai li kulli saqidin laqid ko tsohuwa ce ita ma ko wanda shi ma na san ta tsoho ne aga kai kana ganin ta kana ce masa iya shi kuma ya ganta dan kuna da shi dan batare ya ajaya saboda idan ki ce ma sai tun gana fiki shekaru sannan kuma kishin ki zan miki addu'a Allah ya rage miki ba sai fa ya raba ta dake duka ba domin dabi'a da mutane ba ta raba dake ci ba sai dai a roki Allah ya mata saukin kishin saboda ka ya aure ta na ba ta an gane to sewa juwairiya ko juwairiya matar manzon Allah ce ana ya aure ta ita kuma an tafi yakin ina ya duku kai shuru ko ta maganar mallan din ne ba ku san ma tare matar manzon Allah ba ya kace to safiya ba jazakallah khairan kai juwairiya matar manzon Allah ce shine ba yake ta zuwaira eh saboda shi ba zai iya gaggara ba zai ba shi ba san ba ta lokaci kai zuwaira amma sun san juwairiya ne juwairiya na ba ta gane ita manzon Allah ya aure ta ne saboda maslaha an ci garin su da yaki an kama mutane da yawa aka zo da ita mai daraja ce mai kima ce ko zalla sai ta tushishin ya aure ta da ya aure ta duk sai suka ce a manzon ya aure ta to duk wanda yake da kuyan ga ya kama a wannan yaka ba ce a a silkin manzon Allah kuma rike ta matsayin baiwa ni ma na yanta ta kusan mata 100 aka yanta saboda darajar ta kina ga tafi kowace mata albarka a cikin tarihin musulunci ta jawo mutanen ta daraja da kima na ba ta an gane sannan manzon ya aure Safiya binti Huyai ita ce Juwairiya binti Al-Haris wannan kuma Safiya binti Huyai ita ce aka aure a Khaibara ko ita ce Safiya binti Huyai sannan manzon ya aure wa Maimuna binti Al-Haris Al-Hilaliya ita ce yar uwar matar Abbas bin Abdul Muttalib zaka za a ji zance maka saka zance an ibni Abbasin qala bitu fi bait khalati Maimuna ba yana faɗa ba dan abin da ce wata ran na kwana a ɗakin a gidan yar uwar mahaifiyata gogguna ko kuma innata Maimuna matar manzon Allah ce na ba ta an gane to waɗannan su ne mata 11 da manzon Allah ya aure su sallallahu alaihi wasallam biyu sirri su kafin shi ya rasu ya bar mata guda 9 sallallahu alaihi wasallam to dukkan su waɗannan a kudirin musulunci ka dauke su a matsayin uwa take a gunka a wurin kimarta da darajarta da kuma kare mutuncinta duk wani mumini tana matsayin uwa a gare shi haka Allah ya faɗa malaka ta qawluhu wala tudhkar ahadun min ummatil mu'minina illa bi karim ummatil mu'minina zawjatun nabi sallallahu alaihi wasallam malaka cewa ai wanda ake nufi da cewa ummatil iyayen mu'mina din nan sune ai matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu alladhi sammahunna ummatil mu'minina Allah ne ya kila su ya ambace su da cewa su matan manzon Allah suna matsayin iyaye ne a gun duk wani mu'mini fi qawlihi subhanahu ya faɗi wannan magana ce a inda Allah yake cewa annabi aula bil mu'minina min anfusihim manzan Allah shi yafi cancanta shi yafi haƙi shi yafi daraja shi yafi fadala akan duk wani mumini hatta a karan kansa ma'ana haƙin manzan Allah akanka yafi haƙin kanka akanka kimar manzan Allah a gurinka da darajar sa da bashi kariya da kiyaye kimarsa da mutuncin sa yafi kimar kowa da komai har karan kanka na fata an gane shi yasa Umar bin Khattab wata rana yazo ya ce manzan Allah wallahi ya manzan Allah ina son ka fiye da komai da kowa in ban da raina sai Umar bin Khattab ya faɗi gaskiya abin da ke zuciyarsa ne manzan Allah ya ce masa hatta al'ana ya Umar har yanzu imaninka bai cika ba ai san da ake yi manzan Allah dole ka tso shi sama da komai da kowa har karan kanka din ma ta yadda zaka iya sa kai ka mutu dan manzan Allah ya rayu da a ce yana rayu ta yadda zaka iya yadda ka mutu a gurin kare shari'ar manzan Allah kuna ganewa kaga yanzu ai manzan Allah ya koma ga Allah ba magana ka ce zaka mutu dan ka kare shi shi da ma riga koma ga Allah zaka yadda ka mutu dan kare shari'ar sa dan gwagwarmaya gurin tabbatar da sunnar sa ka yadda ka mutu ma akan wannan babu wanda amma na fata an gane da Umar yaje ƙara nazarin maganar sai ya dawo ce to ya manzon Allah yanzu da nake maganan nan ina son ka sama da komai da kowa har raina daga cikin kirjina daga cikin jikina to mun zata ce yanzu imanin ka ya cika ya kai Umar na fata an gane a ga kenan sai ka so manzon Allah sama da kowa da komai to mu a yanzu manzala ya koma ga Allah ya zaka gane cewa kana son manzon Allah sama da kanka ko sama da kowa shi na ka samu wani abu gashi ya zo shi wani umarni wani al'amari ya zo ga abinda manzon Allah ya ce wani kuma daban ga abinda ya faɗa akasin na manzon Allah to wanne ka bi wanne ka fi so a ranka an zaka yi gaga da kanka cewa kai mai imanin gaske ne ko mai imanin dan jabu ne kuna ganewa idan ka ji a ranka cewa kai yanzu tun daga abin da manzon Allah ya faɗa ba ruwanka da maganar kowa baka sarara ta ma kuma daga ta kake a haka kuma ka aikata wannan abin to wannan shine imanin ka ya cika amma idan ka ji cewa to ayya za a yi manzon Allah daga abin da ya faɗa ka amma saboda maslaha saboda dai kaza saboda sai kaga an gyaggyara wasu abubuwa to alamu ne cewa imanin ka da saura na fata ana ganewa shi yasa ka ce da u kullu qaulin inda qauli muhammadin duk wata magana ta kowa da komai ka batta in an san maganar manzon Allah in manzon Allah ya faɗi umarni to ba a cewa kuma za a bi umarnin wani kowaye ba ana kokarin nemo bayanan waɗansu manyan malamai masu daraja ne idan a abun ba maganar manzon Allah a ciki amma har an samu ga abin da manzon Allah ya faɗa ya inganta to ba maganar kuma a ce wani ya faɗi wani ko bai faɗa ba ruwanka ma da maganarsa Allah ya samu dace da sauban gida yake cewa wa ummahatuhu ko ina ne wa azwajuhu ummahatuhum su kuma matayen manzon Allah to suna matsayin iyaye ne a duk wani mumini mai imani Allah ne ya kira matar manzon Allah matsayin uwa a gare ka yanzu duk wanda kake ji a matsayin ita ce mamarka za a yi sa maka shubha a yanzu nan in kai wasa ko ba ka bane in ka samu dattijo ko baban ka ce kai ita fa wannan ba sai wace ta haife ka fa ko ba shi bane ba an gama ba ka hige na saka an saka maka shubha kuma to babu wace ce a'a ni dai anan na barka sai ka tafi haka ce ga musifa ba za ka taba jin wani kuma nutsuwa ranka ba yanzu har sai in shiru aya danye maganar ya tabbatar maka da magana guda daya mutum nawa ne suka girma a gun waɗansu matan da sun ɗauka iyayensu suka haife su ne saboda karamcin matan da mutuncin su da kula da su da suka yi amma wani wallahi sai bayan ya girma da shekara ma aru arufa wani sama da shekara 50 tukun zai gane asalin uwarsa mahaifiya ana samun irin wannan abu na fata ka gane wannan ya ɗauka ta ce umma mahaifiyarsa da haka duk abin da ake yi uwa wannan me aka ce mana ba zai mutu ba na fata an gane su haga ashe Allah ne ya kira matan manzon Allah kai tsaye uwa ce ga duk mumini don haka kar ka yi mamaki don su Rafidawa suna zagin matan manzon Allah domin su dama ba su ma yarda da Qur'ani ba ƴan Shia kenan shi yasa duk abin da Qur'ani ya zo da shi su ba sa ɗaukan shi a matsayin hukunci domin su ba su ma yarda da shi ba tunda ba sa karanta shi ko shekarar ka nawa tunda aka je ka dana ana magana ta har a garin nan akwai ta amma ka taba ji wutar an yi taro za a yi yayin dalibai da suka karatu Qur'ani ka taba ji a makarantar su baka ji ba kuma ba za ka ji ba eh to ko akwai ma tafsiri bane a yaudara ce kawai tunda to tiya za a tafsiri idan har ba a koya dalibai Qur'ani yau ba tana da shekara kusan 40 ko fiye da 40 ma a Najeriyance hatta a gasho ta kusan shekara 40 to me yasa ba a taba jin an yaya dalibai sun karanta Qur'ani ba to me littafin su kaga akwai matsala kenan don yasa suke ƙaryata duk abin da yazo a cikin Qur'ani amma in baka ba duk mumini mai imani aya da Qur'ani 100% zaka duk abin da yazo a Qur'ani to mumini baya wasa da shi yasa musamman munan da muke gabar wanda ce mana mu gabar asar Borno ai mu mun san darajar Qur'ani samar kowa ma a Najeriya na ba ta an gane yasa duk abin da yazo a cikin Qur'ani ba a wasa da shi to kaga Allah ne ya faɗa karan da cewa matan manzon Allah uwaye ne a gun duk wani mai imani to kaga ko a ce mutum yana zagin matar manzon Allah to ai wannan ya kai tantirin dan iska domin duk wani zai zagin uwarsa mahaifiya ai ya gama lalacewa a duniya kaga ka jira halakarsa in ka ji kai ko da a hira ka ji da ko din su wawaye shi ba zagin ko ta shi ba kallara amma abin da ya faɗa dan uwan zagin ne bai sani ba zaka ji ya ce kai shi fi ko uwarsa ka ce kaza ba suna faɗa ba zaka ji mutum ya ce shi fi wallahi ko ubansa ne ya ce kaza to irin waɗannan masu maganar in kana da hankali ka yanke alaka da su a hankali kana zamewa don ba shi da hankali ai in ana da ma'ana ana ware uwaye kuma ko a gidan giya akwai babaye a gidan giya ai akwai oga ko akwai gaskiya ai wanda kuma da kake yi a gidan iskancin mahi in yazo kowa su ruwe ce to bari kuma ana magana kare mutum saka iya mamarsa ko babansa ya ce shi ko kaza din sa ce to wannan ba mutumin kirki bane ai su ba mu ba ayi misali da su sun fita karfin misali ai mai ki mai kirki mai kunya ai ko yayansa baya sakawa a abu bare wani har ka shiga layin su uwa ko uba kuma Allah ka tsare imanin da haka ne kaga Allah ne kira su a matsayin su uwayen mu'mini ne yace wal murad bil ummahati ay fil qadari wal ihtirami abinda ake nufi da cewa su iyaye mu'mini ne ana nufi a wurin alqadari daraja ko wal ihtirami da kuma girmama su idan zaka girmama mamar ka mahaifiyar ka duk mutumin kirki ai da jin girman mamar sa a zuciyarsa ko musamman mutumin da yake da ilimin addini na sunnar manzon Allah kuma akai sa'a tare a zuciyarsa kuma da gaske yana aiki da ita to yana ba mamansa wata kima ta musamman saboda an tambaye manzon Allah ya manzon Allah waye fi kowa haki a kaina waye fi cancanta ne wa nagarta ne wa kyautatawa a duniya sun zara ce me ummuka mamarka thumma man to ya Allah manzon Allah bayan ita fa yace ummuka mamarka ne thumma man ya manzon Allah bayan ita fa yace ummuka sannan mamarka har su uku yana faɗa masa daraja da kima na mahaifiya kana ce a na hudu thumma abuka sannan babanka saboda dabi'ar da Allah yi wa mata ko na farko shi yaron ya tashi ya fi kusa ya fi alaka da uwarsa sama da baban shi na fata gane shi sa wannan abin sai mai tasiri girma da yayi a gida da uwarsa da ubansa suna guri ɗaya suna a wuri ko to sai waye giri in ba Allah bane taimake shi baya ganin ma darajar mamar ta shi dan bai dauke ta wata mai daraja ba dan mun bai san kimar ta ba ko sabarin wanda kuma aka haife shi ya rayu a gidan da babu uwarsa shi ya fi sanin muhimmancin uwa sama da wanda ya tashi a gaban uwarsa ina ga ba za ku gane abin ba amma ka tambaye wanda bai girma da uwarsa a gidan baban shi ba kaga shi ya fi sanin mecece uwa domin dai game da tazgu abubuwa na rashin kyautatawa a gurin matan baba wani lokaci a gurin baban ma kansa wani lokaci babu alamun tausayi domin shi baba wani lokaci ɗabi'u da halayensa ba na irin na uwa bane ya tafi neman abinci wani ma baya zama a garin wani ya tafi a garin yake ya tafi kasuwar ƙauye da muke maganar nan ma yana hanya a mota ya dawo dare ya in ya zo ya zai zai ce ina yara ai sun kwanta to ma da lahima ya nemi guri me ya faɗi da malaria da typhoid a jikinsa ne tashi da safe yana nihi a je amar allura ta fuka sarkawai har yanzu dan gane wa yaya da matansa abinci to haga abu da kana ciki bai sani ba ko amma uwa fa kullun in ka je ka dawo saka ce me ma'anar ummu ai ma'ana marji'u uwa kenan duk inda ka je ka dawo yaro na karamin gaje in ya gudu da ina zai koma gida gun mamarsa ya shigo gida a guje ya tsalle akai yace mi har ma wani gadara ke me aka dafa urka ta gidan wanda bai da waya sai sai aka dafa to dai ko ina abinci da yawa hi masha Allah miskin haka dai ji kuma miyar ma ta kare ba zai iya cewa kana masa miya ba dan tsoron bala'in da za a masa saboda ka in zai iya ci ko sai ya ci in ba zai iya ba san ya dai tafi sa amma bai sai ya ce wai me aka dafa yanzu a zazzale shi ko a cinar da kuɗinsa a wulakanta yi to kaga da yake da uwa a gaban gurin mama babansa ga mamansa zai abin da yake so yaje ya dawo wani lokaci har zai kwanta ma ce shi to zai ci kuma an aje mishi wani lokaci kaga abin da bai kamata a ce an yi tasali saboda kai ba in ji gima ya ce ga zo haka ba kai tsaye ba zo bagazan 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 da girma da bara saurayi fa ni umma ko mama ko baba baki da fil ne to umma uwa ba ya ta tanta ajje maka fil da ta zaka zaka nema kai ta ce maka akwai ko baka suke ba kuma ta dauko ma dan asan kai zaka nema abin wata rana ko yau da lokaci da akwai reza ne wani abu da ma ino kuma yanzu abin ya kama shi na bukatar dole gun wa zai ji mamarsa ita ce matar da in ka fita ba ta samun nutsuwa sai ka dawo gida kuma duk girman ka kawai gaya maka ne ba za ta yi ba in dai kana da uwa da za ka tafi yanzu wata duniya to kullum ranta a kan ka yi amma za ka ga wani ya tafi wani girin zai sati ko ta da kira mamarsa a waya ya gaishe ta ba wani yana garin gashuwan ma garin su ɗaya da mamar tashi zai sati ɗaya sati biyu bai ji ya ga mamarsa da irin shi ba saboda me wai aiki ya masa yawa ita kuma ta bada dukkan lokacinta akan ka akan ta kimanta ka ta mutunta ka zama abin da ka zama a duniya to shi yasa Allah duk wanda yake wulakanta iyayensa wala ya shiga uku to shine malaka cewa Allah ya kira matan manzon Allah a matsayin uwaye ga mu'minai a wurin alqadri darajar su wal ihtiraf da kuma mutunta su idan zaka kimanta mahaifiyarka to zaka zaka jin kimar matar manzon Allah a matsayin uwa ce a gare ka inda kai mu'mini ne Allah ya samu dace yace lahunna haqqul ummahati alal muslimina eh ko hurmatin nikahihinna kuma Allah ya haramta a aure su bayar da suwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin suna matsayin uwa a gare ka to mutum zai aure uwarsa ne ta ba zai aure ta ba shi yasa da aka samu yaki sufaini tsakanin bangaren sayyidina Aliyu da bangaren sayyidina Muawiya a cikin bangaren su kuma kuna na Aisha idan aka yi yakin aka gama yakin ko ya aka yi ba a kama bayi a yakin saboda duk musulmi ne guda biyu shine masu kan sayyidina Aliyu kawari jawa kenan suka ce wa dan me yasa idan aka yaki ba zai kama kuyangi ba yace uwar ta ku za ku kama haka yace musu yace uwar ku za ku kama um haka ce ba wasu bace na sha ce fa yace ba ku ji abinda Allah ya faɗa a Qur'ani bane annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatihim to ba uwar ku bace ita za ku kama matsayin kuyanga sai suka yi shiru cewa da ba fa da kai ake amma fa fitina ce kai Allah ka amma ana abin da ilimi yasa ba a kama ku bayi ba a duk wani abu da ake a sauran yaƙoƙi na kama wata ganiwa su da sauransu Allah ubangiji ya kiyaye yace wala sa ummahati inna fi nasabi ba wai ana nufin su iyayenka bane a bangaren jini da aihuwa a uwaye ne kai tsaye Allah ce a wurin ka kimanta su ka daraja su ka mutunta su ina ba ta gane yace wa inna ma fil qadri wal ihtiram ana ba su kima da matsayi da kuma girmamawa lahunna haqqul ummahati alal muslimina su matan manzon Allah suna da haƙi akan duk wani mu'mini duk wani musulmi kamar yadda uwarsa take da haƙi akan sa na fata an gane a ga meye haƙin uwa iyayenka bayan sun rasu a daga cikin kana musu addu'a kullun ta neman yardar Allah da kuma gafara ko to haka zaka yi wa matan manzon Allah to kuma wani yazo bigi su zai zaga shine addinin himaya cika Allah yake har a kira sunan wata kaza to ya uzu billah wai wai sunan ta wai ita ba mutum kirki bace Allah tsare imanin Allah tsare imanin yace wa adamin naqasi naqasihinna eh li'annahunna ko da wajen Nabi sallallahu alaihi wasallam saboda su matan manzon Allah ne fayajibu ko muhabbatihinna da ka wajibi ne a kaunace su wa itiramihunna da kuma mutunta su a kimanta su wa adami naqasi wahidatin minhunna da kuma karkai da ka soki ko ɗaya daga cikin su abinda aka jefi na Aisha na wannan karfin da ya faru zamanin Allah na rayi Allah sai saukar da ayoyi ajire ajire na wanke ta ba ga bane aka da sai sai Allah ya ce da zai rufe ayoyin ma sai ya ce ya'idukumullahu an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin Allah yana muku wa'azi kar ku kara fadin irin wannan game da matan manzon Allah har abada in dai ku mu'mine ne malamai suka ce da wannan ayar ma duk din shi an da yake zagi na Aisha kafiri ne saboda Allah ya ce in kai mu'mini ne kar ka zage ta kar ka kara fadin haka game da ita Allah ya wanke maganar ta amma abin da zai baka damar ne ba sa karanta Qur'ani ko ba su ma da shi ba su dole ka ga kan to da ne tan kafin ya shige karanta Qur'ani amma a cikin tafiyar ba karanta Qur'ani nasu daban ne ba irin naka bane ko ba ya sa fito da hifiya karanta ba Allah bin gidi ya tsare imani yace fa inna hadha min mazhabir rafida domin aibata matan manzon Allah ko zagin su ko cin mutuncin su to da daga cikin mazhaba aqida ta shi'a sune rafida in ka dan ce rafida ana nufin shi'a kai tsaye ina zai zaka gane kai da Hausa in ka dan ce rafida domin shi'a kala kala ce ta kanta to amma ana cewa rafida a nan Hausa ba abun da zaka gane ba ta kawai shi'a ba kawai yan shi'a shikenan sai ka gane in yaso kai da ilimi ne kana karatu zaka gane suwaye rafida a cikin shi'a suwaye ismailiya suwaye ja'fariya suwaye kaza imamiya duk zaka gansu kashi kashi ne su ma yace ko alladina yatanaqasuna ba'da zunnabi sallama sune suke zagin suke cin mutuncin wasu daga cikin matan manzon Allah kuma abin da zai baka bakin ciki da yake tafiya ta yahudanci a cikin matan manzon Allah ma sai suka zabi manya manya a cikin kuma akwai manya ne ko sai suka zagin wa nana Aisha nana Hafsa ka duba abin da muka faɗa hadisi ne kuma cikin muslim fa ingantacce hadisi fa manzon Allah ya ce wa manzon Allah turu masa malaika yace radiha kamar da ita umarnin Allah ne fa innaha sawama qawama wata ce mai yawan azumi mai yawan sallar dare kuma matar ka ce har aljanna yanzu kuma a duniyar shi'a in mutum yana wannan layin na rafida din shine kullun da safa sai ya la'anci sai da na Abubakar da Umar da Usman da Umar da nana Aisha da nana Hafsa sai ya zage su kaga an fidda kai musulunci gaba daya Allah ka tsare imanin masu yi wanda suke neman gaskiya aka yaudare su Allah shirye su mu kuma Allah tsare imanin yace wa hadha fi ittihamun lillahi to irin wannan kuduri inji malaika cewa akwai kamar kana tuhumar Allah ne kenan annahu tara li nabiyhi kana kana nuna cewa Allah ya zaba annabin sa malla taslahu lahu wanda basu dace da shi ba saboda Allah ne ya zabe su ya ba manzon sa suka zauna a matsayin matan sa duka ka duba abin da Allah ta faɗa game da su a cikin suratul ahzab ko ya rika faɗin kimomin su darajojin su to kaga mun kana cewa Allah bai iya ba kenan ko to sai wani ya ce maka ai gashi na Qur'ani Allah ya ce wa daraballahu masallal ladzina kafaru min atnuhin wa ramatul wud ba ga bane kana ta tata abdani min ibadina salihani fa khanatahuma ko sai su wannan waye baka labari Allah ne a ina a Qur'ani to nemo aya guda ɗaya kuma da Allah ya faɗi irin haka game da matan manzon Allah zaka samu ba da Qur'ani da muka sani ba zaka samu ba su yaban su ma yayi jinjina musu yayi mutunta su yayi saboda ka gane wannan to ga duk wanda yake aibata su kamar yana tuhumar Allah ne yace ittihamul nabi sallallahu alaihi wasallam kuma bangare guda kamar yana tuhumar manzon Allah ne annahu tara yawmin kai manzala ya zabi umman lil mu'minina ya zaba mu'mine iyayen da wahilat da tasluhu kuma matar da ya zaba a matsayin ta zanto uwa ga mu'minai to kamar kana zargin cewa manzon Allah da ya zaban kware ba kenan kuna ganewa to a wannan masifa ce yace wa hadha kufrun billahi subhanahu wa ta'ala wannan kuduri na aibata matar manzon Allah ko matan manzon Allah ko gaba ɗaya ka aibata su ko kwaɗe ka aibata a cikin su to inda kai da wannan kudirin a ranka cewa sun cancanci a zage su to cika kufrun billahi wannan kafircewa Allah ne saboda shi Allah yaban su yayi kuma gode musu yayi kuma kimanta su yayi ina fata an gane da haka mutum sai dage san abin da yake ci Allah tsare imani za mu shiga gaba ta gaba ko lokaci yayi to kaga dai Allah alƙalli zaka tambaye ka matan manzon Allah mata nawa ya aura sai ka ce 11 to kai to guda nawa ya mutu ya bari kuma sai ka ce nawa 9 to me sunayen su kaga aini an hada ka da jikin ku amma ya kamata kan sati ka je ka hadda sunan su gaba daya saboda matan manzon ka ne kuma uwaye ne a gare ka ko sanan manzon Allah ayaya nawa ya haifa bakwai ko ai manzon Allah guda bakwai ne uku maza hudu mata ƴaƴansa maza guda uku na farko Al-Qasim ya haife tun a garin Makka kuma ya rasu bayan shekara 2 da haihuwarsa ina dan karamin yaro aka rasu da shi ake masa alkunya ake masa Abul Qasim ko sai ya haifu Abdullah shine Abdullahi shi Abdullahi ake cewa kuma ake mallakabe cewa Abdahir kuma da Abdayi duk mutum ɗaya ne Abdullahi din ne shi ma ya rasu yana karami sai kuma Ibrahim shi kuma ya haife shi ne a Madina shi ma ya rasu ne bai kai ɗan shekara 2 ba ya rasu saboda haka duk ƴaƴan manzon Allah maza sune kafin ma su kai manzalin girma sallallahu alaihi wasallam sai ƴaƴansa mata guda hudu ta farko wace ce Zainab abin da zai baka mamaki ne ma cewa su ne ƴan mazhabin ahli sunna a ahlul bait yanzu ka tambaye shi ma matan ƴaƴan manzon Allah din mata guda nawa ne shi Fatima ya sani domin da ita ake jona aka shiga domin a yau da al'umma sai aka shigo da ita kadai kawai zan da ƴaƴa mata akwai Zainab akwai Ruqayya akwai Ummu Kulsum akwai Fatima su guda hudu ne ƴaƴansa mata da Ummu Kulsum da Ruqayya duk sun auri waye sayyidina Usman ya auri guda daya tare su an tafi yakin Badar zan la yi to sayyidina Usman kai zauna kai jinyar matarka zaka tafi yakin Badar an dawo daga yakin Badar kuma tare su zan la ya kara masa ya daya Ummu Kulsum ita ba kuma tare su manzala sai da ra akwai wata da mun kara maka ya Usman saboda karra abin nan karamcin sa da kyakkyawar dabi'un sa manzala haga yaye be shi aka ce a tarihin duniya shine ya auri ƴaƴan annabi guda biyu lokaci daya na ba san gane sai kuma Zainab babbar ƴata shi kenan ta auruwa Abul As ta aure shi kuma tun a Makka tun kan a sauƙar da musulunci bayan mu zana zama annabi ita ta yi imani da annabi shi kuma bai bi annabi ba karin farko kenan saboda haka mazala sai kashe aurensu ya ɗauki yarsa aka tafi da ta hijira Madina an zo yakin Badar aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi ko aka ji aka ɗaɗɗaure su a bakin masallacin manzon Allah ita kuma mijinta ne da sun yi rayuwa da ta karamci da mutunci suna da ƴaƴa sai ta aiko da ta ji an ce manzon Allah ya ce ba za ka kashe su ba ko za su biya fansa ne a bisa shawarar sadanawa Abubakar cewa su biya ya manzon Allah ƴan uwanka ne kuma duk danginmu ne a musu afuwa a madadin haka ma su biya diya mana mu kuɗin sai mu yi amfani da shi gurin sayan makamai kaga musulunci ya kara karuwa zakar aka kashe su sai ta to ai hawar Abubakar ko sai ta aiko da sarkar wuyanta ta aiko manzon Allah cewa ga za ta fanshi Abul As sai da karɓi sarkar ne kalla sai gane sarkar asali da wai tana na kai jiya ya gane sarkar ta asalin mamar ita Zainab din ce matar manzon Allah na Khadija manzon ya kalla abu ya dindina saboda yana bai ya san yana jin yana shauƙin Khadija sai ce sahabbai to ga Zainab ta aiko za ta fanshi tsohon mijinta in kuna so ku karɓi kuɗin fansa ku sake shi in kun kuna so a maida mata sarƙarta kuma a sake shi wannan zaɓin ku ne ko saboda zalaki yana ƙimin tana na kaje domin ta masa abubuwan da ba zai tabbanta su ba har ya koma ga Allah kuma shi a matsayin wanda kowa cika alƙawari saboda haka daga baya aka saki Abul As ya koma Makka kuma ya dawo Madina ya musulunta gaban manzon Allah sai aka maida mar matarsa suka ci gaba da rayuwa shine ya haifi Umayma jikar manzon Allah zalla na kaurarta an shigo masallaci za a yi sallah sai ta tafiya tana faduwa ko kada ya karawa ya tashi ya dauko ta ya rike ta a hannunsa yayi kabbara sallah rike ta a hannu an gama ka za a yi ruku'u sai ya aje ta yayi ruku'u aka sujuda aka dawo sai kar dauko ta rike ta a hannu umayma ke da wannan Imam al-Bagawi yake cewa ya halatta idan kana sallah wani abu ya faru na kai wani aiki a cikin sallah sallar ka bata bacewa domin shi Imam al-Bagawi yana sallah sai hina limami ko kawai sai lawanin sai warware ka san amara wannan mutanen da ai amawali ne irin ne yawan nan wajen yadi biyar ne duka nada shi a kansa tsawon sai yadi biyar kawai sai yana sallah ba kawai dauki rawanin sai cigaba da nadawa cigaba da nadawa ya gyara sai warsa an gama sallah kuma ya ku yan sunna sunna ba aka rama kallaya ce ah menene umama bil imama yace mun Allah yana rike umama ana sallah zai rike ta a hannu in aka yi sujudu aka dauko kuma ƙara daukanta kuma ƙara jin duka wannan ba aiki bane ko sai rashin lafiya kalau ne to ni kuma rubuta na gyara fa saboda ka umama bil imama wal imama bil umama kawai bugu yake ko to ga yasa a wannan majan hankali kana sallah an bugo waya tana gaban ka tana ƙara to bari tana ringi a hina kuskuren ka sunkuya ka dauki wai daga kahe ta ka sa ta a jihu ko kai me wannan sallaka lafiya kalau ne ba abu ne samu sallaka domin saka ce ai idan kai aiki dan gyaran sallah baya ba sallah to ana ka diga sallah an ne kuma ga ringi ya tashi a waya a masallaci haga ba dade bane idan ka manta baka ta a salan din ba ma yanzu aka ta fara sai ka tsaya ka dauko ta ka kashe ta ka hauka ka dai dai rage karan da yanzu babu karan ba a yi wannan ba ya bata sallah ba kuma sallaka lafiya kalau ne insha Allah to ga tace umama kenan ko zalla yana kaunarta yana tausayin ta yana son ta amma ka san sadiki ka taba yin tarihin ta a gun su yan rafida kai ta maka na Fatima kuma zaka gane cewa yaudara ne nawa ne ɗayan na Fatima nawa ne an ga wala ba ba sai ga maka ba sai ga anta maka al-Hasan da Hussein amma ba a fadan Hassan din ma sai ka tafi Hussein ka san me yasa saboda ya auri wata kuyanga yar Iran shi sai da Hussein shi ne shi ai siyasa ce yasa ake kare abu amma ba kiran Hassan ai zaka komo siya to da Hassan da Hussein mai babba to ya zaka bari yaya ka kama kani indai kana maganar mataki mataki ne Hassan shine babba tukunna Hussein me suna Hassan manzala ce masa aka yafe shi ce masa Hassan kyakkyawa aka yafe ne biyu ce masa Hussein ko to ba ka taba sunan su a gun shi ba ƴaƴanta ai ba su kade bane ƴaƴanta ai yana da ƴaƴa ai tana da ƴaƴa daban waɗanda ba waɗannan su biyun ba to kaga dan ka gane a wani abu ne da aka kawo dan a halaka musulmi da musulunci da aka samari ku yi hatara da shi ku kiyaye kuma suna zuga abin saboda sun halatta maka auren mutu'a sun halatta maka kida sun halatta maka abu ba na badala da sauransu sai kaga saboda yana sha'awar abu so ba abu bane ne ki mutun ya kiyaye kiyaye imanin sa duk ana al-Aliyu ne Hassan da Hussein ɗayan sunna Aliyu ne ɗayan Fatima ne kuma akwai sauran ƴaƴan daban da ba waɗannan ba amma za ka yi sunan su ba bare kuma a ce maka to matar ma matan ƴaƴan manzon Allah Ruqayya Ummu Kulsum su ƴaƴan su nawa ne Zainab din ƴaƴan ta nawa ne waye mijinta duk babu za ka tuna labarin ba kuma ya ce maka wai ahlul bait muke karewa to haka ba gaskiya bane ina fata an gane to mutum da ya taka zan zai dage da karatu akan sunna kuma ka tagi ka yi kokari ka roki Allah kuma ka dage cewa Allah tabbatar da kai akan sunnar manzon Allah dan za saka maka matsaloli ka je ka tashi a cikin cikin bala'i da masifa ina fata an gane da haka dai matan manzon Allah suna matsayin iyaye ne a gun duk wani mai imani da haka ka san su ka san tarihin su wannan abu ne da yake mai kyau a gun mumini ya kamata a ce daga yau zuwa rana a ce kowa ya je bincike ya nemo sunayen matan manzon Allah ya haddace a kwalwarsa in kana da ƴaƴa mata ma ka rinka sa musu masu suna ko yawwa Aisha Khadija Aisha Hafsa ko ba ka bane Safiya Juwairiya Zainab Zainab aha haka zaka sai ƴaƴanka sai kaga Allah musu albarka babu adadi amma mutum sai bugu maka wai wai mallam me ma'anar sunan ka zai fada wani abu ko na larabci wani abu wai saka isa ita yanzu kai duk matan manzon Allah nan ba su yi sheka ba a saka sunan su mun danka neman albarkar su ga mata sahabbai ka saka sunan su mun ka samu albarkar su me ruwan ka da suna sabo mara ma'ana ma wani shirme shirme kawai haka wanda ba shi da ma'ana ma gaba da wai kar mutum ma dadi ne kawai kuma shi bai da arabci ba Allah so subhanaka allahumma bihamdika to dan ba zakai sunan sa Na'am. Malamai sun yi magana cewa sunan manzon Allah kamar da kowa ya sani shine Muhammad ibn Abdullah ko kuma ana masa alkunya. Alkunya shine a kira ka da sunan baban wani. Sai kuma galibi ana kira sunan danka na farko ake. Dan mu dai a Hausa ne ba a wani alkunya. Amma ga Laraba su abu ne mai daraja abun su in ka aiwala ba za ka karkar sunan ka sai kai baban wani sai Abul Qasim manzo Allah sai da koma Madina su Yahudawa saboda cin zarafi da kuma kokarin su yi wa manzo Allah izgilanci sai a cikin tafiyar sa sai sai Abul Qasim haka zai waya ko in yau ya sai ma anta na'an ba kai muke nufi ba ai ba da kai nake ba wani muke nufi sai su tada ya banya wuce to sai manzo Allah ya ga sahabbai daga yau kar a karasa kar ka karo kanka alkunya da su irin tawa sai dai ka saka sunan ka babu laifi ka sa danka suna Muhammad amma kawai rinka ce maka kawai kar a ce wani Abul Qasim kar ku kare to shine abin da yake tambaya shine to bayan manzo Allah ya rasu fa malamai suka ce ya halatta idan kana da Qasim ana ce maka Abul Qasim in shine danka na farko babu laifi a ciki tunda wacin illar ta da illar yanzu babu ta gushi da ba ta an gane to wannan shine abin da suka faɗa dai wallahi ala domin a kare dai manzo Allah wa alaikum assalam rahmatullah yayi me na'am na'am a wannan kuskure ne wai yana tambaya kan cewa idan mutum ya saka sunan ɗansa sunan manzon Allah kamar ka sanar Muhammad ko Ahmad ko to wai ba za ka masa ladabtarwa ba za ka bar shi me ingancin wannan suka ce wannan bai halatta ba ma ai dole a masa ladabi da biya domin ya kamata ga Muhammadu duk inda yake a ga duk wani abu da ake fata na kirki da daraja to a samu a gurin shi saboda kimar asalin mai sunan da haka abin da suka hana malamai shine ɗabi'ar Bahaushe wani lokaci yana zagi a cikin tarbiyyar Bahaushe wani lokaci akwai zagi ko to irin wannan ne ba ma ko ɗanka ba ne kowa ya sunansa Muhammad karka ce Muhammad ka ɗura ashar karka fataka don kare alfarmar sunan manzon Allah na fata an gane sai daga ce kai dai yaron nan kaza ne a ga lokacin mafi sunansa ba amma ba zai hana amar tarbiyya ba amal ladabi ba amar kaza ba kuma galibi in har mutum baban tarbiyya ne ai duka ko zagi ba saka a tarbiyya jawabi kyakkyawa da mu'amala mai kyau tafi kama kwakwalwar yaro ko da yana karami haka za ka ga in ka tashi ka girma duk wanda kake karami nuna maka kauna ka fi son shi kai ma a yanzu in dai kai mutumin kirki ko wanda ka dagun sai baka minti ya daga ka sama ya ma kaza kaza zaka da kana kaunarsa baka manta wannan abun har yanzu to saka koya wa kanka karka saba ayyanka tarbiyyar zagi kai dan kaza kaza dinka wannan ba daidai bane domin zai koyi a shari'a a bakin ka kuma zai rika cewa wani abu ne mai aibi tunda baban shi ne fa yake na taba ku labari na ga wani yaro karami yana alwala ya dauko buta guda babba sai ruwan ya kare gaba ɗaya bai gama alwala ba sai ta ga ya karanci kai yanzu duk wannan ka zubar ba ga malawala yace to ai baba na ma haka yake haka yace mun kai tsaye yace baba na ma haka yake sai aka masa ruwa buta duk ya zubar sai dan yi shuru sallah ta mutum na tuno wani abu sai to ai baban ka shi babba ne yawa kai kuma dan karami ne ya kamata kai zaka yi buta alwala nan gaba ka dauki karamar buta ina haka shi babba ne yace eh gamsu da wani kama haka a lokacin ba dan Allah ta mukin ya tusa mana basira ba ban san ma me zan ce masa ba domin shi ya gama ba da hujja ne baban sa ma yana yi domin shi ƙa'idar da shine babban abun mentor din sa a duniya shine baban sa na biyu kuma malamin sa kisa alhaki ne akan uba kuma alhaki ne akan malami in kana karantar da mutane to kana kokarin yin dabi'u masu kyau domin wani dalibin ka shi kawai sai ya fitini da kai zai ga ko kulliya kai irin da zai rinka yin nan gaba sallan maganar ka mai zai rinka yin nan shi saboda kai kaunar ka yake to haka yana alhaki ne akan uba da ƴaƴan malamai suna koyawa daliban su ko ƴaƴan su tarbiya ta gari to sai ka saba ayanka da bayani jawabi na hankali kuma na ladabi kaga mun tashi muna yara ba a yin ashariya a gun manya sai dan kiyawa ga taimaka ya taimaka gidanku bukaniyarka ko ta madan wata kasa to kaga dukkan ba kaga ba zajin ka akai ba ba a hira aka maka ba amma kuma a lokacin ka ji cewa abin da kai ba da dai bane ana so ka daina kuma zaka daina abu amma yanzu fa ashariya ne manya manya ba zaka ja bakin yaro karami ba ai ba fadanta ma dadin ma ba fadanta dadin ma eh ba sa fadanta dadin ma galibi amma zaka da anta maka gidanku eh ko wace gidanku yawa dan wata kasa eh ko ace maka ja'iri duk suna fada manya da ko ko kuma ace maka wawa a kira ka zo da kai ta kai da akwai sauko wallahi sokon yaro kai ma ga don haushi ya kama kai eh ko akwai wani baban biya da sallah masa rawa shi kuma zai ce maka da kai bulkumi ya ka ji gaba ɗaya duri kankanci ma an tara maka kan su wallahi wai mu ana baka da basira baka da basira ba kai Allah masa rahama shi zagin sa kina lokacin sai maka bulkumi kawai mala take da soyayya ne bai kuma tukuna take dauka wani abu ne yafi daki ma girma ko to dai ala ayi halin idan kana da yaya koda ba mai sunan Muhammad bane kana sanin me zaka na faɗa game da tarbiyyar su ko din suka ce malaman tarbiyya da duka da zagi baya gyara mutum mun yi gyara mutum shine kauna da soyayya da kuma kyauta yafi gyara mutum in mutum ya nayo laifi in ka zo kana ba kowa minti shi ya laifi ka to tunda kai abu kaza yau ba za ba ka minti ba wannan kadai yafi illa a gunsa zai ji haushi kamar ya mutu zai ta kuka to gobe ba zai je kara laifin ba ina fata an gane ta ma tsara mutane wanda su maro ba ce fa da su yanzu fa wani dan mintin naira biyar fa ba zai saya ba dan nahi ba jakar laifin mintin gaba ɗaya naira 200 ko 100 ko ba zai iya saya a da ɗakin sa ba ɗan ƴaƴan sa ɗaya ba zai iya ba saboda kawai ko me yi oho ruwa ko Allah ya sauke so ya zama da kana ɗabi'a ta jan hankalin mutum kuma ka bar ganin shi yaro karami duk abin da ka faɗa wallahi yana kokarin rike waye kawai dai amsa ce ba zai iya baka ba lokacin saboda hankalin shi bai kai ba da amsar ba amma in ya girma yi wayo zai rika kokarin abin da kake faɗa masa so yasa ana so duk mai suna Muhammadu ko ba ɗan ka bane kar ka kila sunan kai tsaye kuma ka zagi sunan wannan kuskure ne saboda alfarmar kare sunan manzon Allah na fata an gane duk da haka ai niyyar ka kai ga abin da kake nufi to amma dai ba a so kai haka dan a kare wannan haka suka faɗa malamai wallahi ta'ala to wannan shi shikenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik